sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Gwamnatin Amurka ta kaddamar da bincike a wasu makarantu da jami'o'i 7 a ƙasar kan zargin nuna ƙyama ga Yahuda da Musulmi tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da Hamas. Jerin sunayen makarantun sun hada da manyan jami'o'in ƙasar kamar su Columbia, Cornell da kuma Jami'ar Pennsylvania hada da kwalejin Wesley a jihar Massachusetts. Sai kuma kwalejin Lafayette ita ma a Pennsylvania da makarantar kimiyya da fasaha da ke birnin New York. Binciken har ila yau ya hada da wata makarantar sakandare mai suna Mays Unified School da ke gundumar Kansas. Ma'aikatar ilimi a Amurka ce ta sanar da fara binciken a ƙarshen makon nan, abinda ta kira wani tsari daga cikin shirye-shiryen gwamnatin Biden na magance matsalar nuna ƙyama ga wani rukunin al'umma. Duk makarantar da aka same ta da laifin take yancin bil'adama za ta iya rasa daukacin kudaden shigar da take samu daga gwamnatin tarayya. Ko da yake a mafi akasarin lokuta akan sasanta irin wannan matsala ta hanyar biyan diyya ne. Amurka ta kakaba takunkumi akan wasu mutane 6 da ke da alaka da mayakan katib Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran, kungiyar da ake zargi da kai hare-hare akan dakarun Amurka a Iraki da Siriya tun bayan harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Daga cikin waɗanda aka kakabawa takunkumin akwai shugaban harkokin wajen kungiyar da mamba a majalisar gudanarwar kungiyar da komandanta da kuma mai magana da yawunta. Takunkuma sun hada da hana mutanen kaiwa ga kadarorinsu da asusun bankunansu da ke Amurka, sannan an hana su yin wata hulɗa da Amurkawa. Wasu jerin hare-haren jirage mara matuka sun fada a sansanonin dakarun Amurka da ke Iraki, inda ko a juma'an nan ma sai da aka kai makamancin irin wannan hari. Hakan kuma na faruwa ne yayin da ake zaman ɗaɗɗar a yankin gabas ta tsakiya, sanadiyar zaman faɗan da ya ɓarke tsakanin Isra'ila da Hamas a yankin zirin Gaza. Wasu jami'an Amurka 2 sun tabbatar da wasu ƙarin hare-hare 3 da aka kai kan sojojin Amurka a Iraki da Siriya a ranar Juma'a, adadin hare-haren da ya kai 60 zuwa yanzu. Dakarun Ukraine sun faɗa a kafafen sada zumunta a ranar Juma'a cewa sun samu nasarar kwato wasu gadoji da ke bakin gabar gabashin kogin Dnipro da ke kusa da birnin Kherson mai muhimmanci. Ita kanta Rasha ta ce dakarun Ukraine sun karɓe ikon yankunan da ke ɗaya gefen gabar kogin. Sojojin Ukraine da yi na ƙoƙarin fatattakan na Rasha daga yankin Dnipro domin daƙile hare-haren sama da suke cillawa a yankunan da fararen hula ke zaune, a cewar wata sanarwar da rundunar sojin ƙasar ta fitar a ranar Juma'a. Har ila yau Ukraine ta ce ta lalata wasu jiragen ruwan Rasha 15, sannan ta kasara wasu 12 a yankin Bahar al-Aswad tun daga farkon lokacin da Rasha ta mamaye Ukraine a 2022. Kakakin sojin ruwan Rasha Dmytro Pletenchuk ya faɗa wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin cewa sojojin Ukraine sun ƙara tura dakarun Rashan can gefe ta yadda makaman da Kyiv ke harbawa ba za su iya kaiwa gare su ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun hukunta manyan laifuka ta ICC sun umarci Azerbaijan a ranar Juma'a da ta bari Armeniyawa da suka tsere daga yankin Nagorno-Karabakh a watan Satumba su koma gidajensu, su kuma tabbatar da cikakken tsaro a yankin a wani mataki na gaggawa da aka gindaya. A watan Satumba, Azerbaijan ta karɓe ikon yankin wanda a da yake ƙarƙashin kulawar 'yan ƙabilar Armenia masu rinjaye a yankin, duk da cewa wuri ne da ƙasashen duniya suka amince a matsayin yankin Azerbaijan. Matakin sojin da Azerbaijan ta ɗauka cikin gaggawa bayan gwamman shekaru da aka kwashe ba a ga maciji tsakanin hukumomin Baku da na Yerevan.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu leƙa jihar Neja, inda wasu 'yan ta'adda suka dasa bam a wata mota mai sulke ta sojoji. To madalla, wasu 'yan ta'adda sun dasa bam a kan hanyar Alawa zuwa Fandogari da ke jihar Neja, inda sakamakon tashin wannan bam wata mota mai sulke ta sojoji ta kone kurmus, kamar yadda wannan bawan Allah da aka yi abin akan idanunsa yake shaida mana.
Don lahaji an fita za a je Fandogari, dama Fandogari ita ce mafi kusa inda za mu je mu samu kayan masarufi haka. Dama dai akwai 'yan bindiga da ke damu mu akan hanyar nan sosai. An ce sai korofi, an ce sai korofi, to da yake dai muna da sojoji wanda suke zaune tare da mu. To akan hanya din dama dai akan je ne ana dan rage a hakan ga. An kama hanya irin motar nan da ake kira APC na sojoji tana kan hanyar ta, ashe sun dasa bom akan hanya. Sai bom din ya tashi da wannan APC din. Ya tashi ya sama da APC din, Allah ya taimaka. Ka ita APC din dai bata kone ba sai ta dawo ba, amma duk tayoyin ta dai sun fafashe su. Sojojin da ke cikin APC din Allah ya taimake su, motar bata kama da wuta ba sai suka fita. Sai ga alfin bindigogi, manya-manya bindigogi daga tsauni kusa da wurin. To sun kira mana ma manya-manya bindigogi wanda mu ba mu san sunan manyan bindigogin ba. Suka ce ba bandit ne ke wanda irin abun ba, don karan bindigan da suka ji sun ji karan bindigan da bandit ba su da shi sai dai Boko Haram. A wurin dai aka yi ta musayan wuta, duk wanda da suke bin motar don su samu rakiya, wallahi duka mashinan da dai yadda su aka yi kowa ya yi da neman tsira. Motoci akwai kantoci dai da ke daukan irin buhuwa da na kayan noma da aka yi a ji a saida a samu a sowa din. Shi dai motoci sun kone motoci biyu, kantoci din da kaya. Akwai wani civilian da ya rasa ran shi wurin halbi dai halsashi ya same shi da ke da yarin shi. Yanzu sojojin dai da za suke APC din da kowa dai ya gudu a daji dai, wasu sai da suka yi kwana biyu sai jiya ma wasu suka samu suka dawo. Hanyar yanzu ba mu iya bin hanyar don ba mu san ko bom din dai suka dasa a hanya. Fani da Allah ba sauki, abin karuwa ke dai yanzu haka a gona kima daukan mutane suke a gona. Wallahi suna ko yau din nan ma sun kwashe mutane suna aiki a gona fa.
To yaya yanayin samun abinci yake a garin na Alawa a halin yanzu?
Yanzu haka yanzu akwai abubuwan da babu su a gari yanzu. Kaga kamar omo, gishiri, magi babu su a nan Alawa. Dama su sojojin da sun ga irin kayan nan ya kare. Sai su ce to gaskiya ba za a iya zama a haka ba, ba abinci. Sai su ce to a ɗan ɗauki kaya da za a sai da a nan Fandogari, ita ke mafi kusa inda muke samu abin da za mu so mu zo mu yi amfani da shi a nan garin Alawa.
Kamar wani hali sauran ƙauyukan da ke zage da Alawan suke ciki ne yanzu?
Duk sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da mu duk sun kore mutane suna nan suna gudun hijira a Alawa. Akwai Jaremiya, akwai Bataro, ƙauyuka dai da ke zagaye da mu duk 'yan bindigan nan sun kore mutane suna gari.
Menene girman wannan matsala?
Kwanakin baya da ake ɗan hita ba rikin sojoji kashe mutane suke suna buɗe wuta suna halbi mutane. Akwai wanda ma suka halba a kai, wallahi har kai ɗin ya ɓare su. Akwai wanda suka halba a ciki har hanji ya fito waje. Kai duk da ire-iren abubuwan gari sun yawaita a nan gurin tsakani da Allah. Sai yanzu ka ga noma ba iya yin noma ba bana. Wanda muka yi na kusa-kusa ne kawai da gidaje haka. Sai wanda ma za ka ɗan hita ba zai kai kilomita ɗaya ba. Shine suke biyowa suna ɗaukar mutane.
Ganin halin da ake ciki yanzu. Yanzu me za a ce halin da ilimi ke ciki a wannan yanki naku?
Ai makarantun boko yanzu an rije su da dadewa, sai dai abin da ke faruwa a nan shine irin primary ne wanda suke cikin gari ne shine kawai ke zuwa yanzu. Amma ita makarantar secondary ta san lokacin da sojoji suka fara zuwa makarantar secondary suka zo na ban su 'yan Boko Haram suka zo suka kona makaranta, har yanzu ne ba a gyara ta ba, tana nan a ƙone haji yanzu haka.
To menene kiran da za ka yi ga gwamnatoci?
Kiran da nake ma gwamnati ta taimaka mana, ta kawo mana agaji, sannan kuma wanga dazuka namu a yi kokari a sa jirgi ta duba don Boko Haram da su suke dajin nan da yawa da makamai su. Irin kan ɗin da aka kawo a garin Alawa kan ne wanda suna amfani da abin da aka gaya musu daga can hukumar jihar Neja. Wani abu ne muka jera report ba za su iya zuwa ba sai sun samu wani sigina daga ita jihar Neja ɗin ko a ba su dama su je. Ko a ce a'a don Boko Haram duk wasu wanda suke zuwa irin dai a je bayan gari haka kasa din ne abinci ko dinari ko noma haka wallahi duk sun kore mutane yanzu ba a iyawa in dan gari za ta musu matsalan gari za su zo dai suna faturo cikin gari haka amma dai da abin da ya wuce gari za su ce gaskiya sai an kira sama lalle muna bukata kawo kororo wanda zai kasance kamar idan an dasa wani abu akan hanya jami'an tsaro su san da shi kafin su isa wurin nan don ba haka ba gaskiya inda kamar motar da ba irin APC ba da ba san irin karamin rayuwar da za a rasa a wurin ba
Honorable Akilu Isiyaku Kuta shine shugaban karamar hukumar Shiroro ga kuma karin bayanin da ya mana
a gaskiya a ranar Lahadi ranar ata yau muna da sani kuma na san cewa ga halin da yake ba wai kuma ba sojoji a wurin bane to amma ka san abin da yake dayin waka kan ga shine gaskiya jami'an tsaro shi waka kan kadan inda a doka ya kamata a ce wurin da akwai mutanen da suka kai 1000 a ga muna da jami'an tsaro guda 10
haka
da an wayi gari yanzu suka ga cewa government gaba daya sai ka gani suna nan sai kai 10,000 amma jami'an tsaro ko police ko na ba su zo su ci 20-30 ba to wannan wurin gwamnatin da ne ta ban sai a din da ba suna fiya ka tuku karinta inda akwai sojoji da suna nan a wannan wurin to amma dalilin ne a Allah ya albarkaci kasan namu kamar Shiro local government da fadin kasa ba ka dan bane yan ko ta ma da zuwa wannan kauyen da ake kira Alawa gaskiya in ka tashi daga fuka zuwa wannan Allah ko kaki Allah ka kai awa 3 zuwa 4 to kuma daji ne to sai ya zama ta cewa su sojojin da suke suna nan alil misali a gaba to kuma mutanen banzan nan su kuma suna nan a ta bangaren yamma sai ya zama ta cewa dole za a neman wani abu sai zama haka din to yawan mutanen nan su kuma su ji jami'an tsaron yawa kayayyakin yakin da suke da shi kuma ba wai kadan bane to kaga lokacin da aka taka bomb gaskiya na ce jama'an ba mu yi asara ba na wa Allah kariya tunda neman manomi ne ba ta ba kowane aikin gwamnati ba to mutum da yana nan da shi a su ya ji bayin shi kadai da ya samu yayi wahala ya noma an buga an yi kaza za a kai kasuwa ya saya dan a samu a rufa asiri da shi to wallahi to wallahi su ya ji da muka yi asara da barayin suka kona da mashina mashina guda 29 kuma su ya ji kuma ya kai 200 kuma san da muka rasa rai ka gani lamarin ni kuma nawa matsayina irin wannan aikin sai da mu bawa na gaban mu report na kuma zo na bada report a disadin da yake faruwa to ka san magana tsoro ba magana bane da za a bayar ma da kowa bane gwamnati jihar Niger ta karbi wannan korafin kuma immediately ranar wallahi sun aika da jirgi
to honorable chairman mutanen yankin Alawa sun yi koken cewar duk da akwai jami'an tsaro a wannan yanki nasu amma aikin nasu ya takaice ne kadai a cikin garin na Alawa kome za ka ci akan haka?
To abinda nake gaya maka wannan wurin da nake maka magana sun muna kira shi maganda wuri ne da bandeji na zamfara da boko haram hanya da suke bi kana su zuwa ta wannan su shiga Niger State to muna da kuma dajin da ake kira shi dajin gwamna na kanakan shi ba karamin wuri bane yanzu ma idan aka ce za a zuba sojoji a wurin wallahi in da dan su fuskace su ne kada yi magana 500 na rin irgwa sai dai kuma da 500 to kuma tsakani da Allah dan yawan kasan da muke da shi a jihar Niger idan aka ce kowane abin gane ya ta samu wai a sai a kai nan bangaren tunda ba wurin shi sojoji ko sojoji a Erna muna da hunters kuma a Galgogo muna da kuma hunters a Baga muna da su a wurare da dama to sai ya zama ta cewa sojojin da suke a wannan wurin gaskiya tsakani da Allah in dai ba alfarma gwamnati za ta taimaka muna ta zata gina gaba daya a Sinari Brigade a wannan wurin ba su na Allah ubangiji ya kawo muna kin lamarin ba din da kwa kashe su wasu sun dawo inda ya zama hanya wutuwar
kamar ana cewar akwai sansanonin Boko Haram a wannan wurare a matsayinka na shugaban karamar hukumar wannan yanki me zaka ci akan wannan
to ka san lamarin da yake faruwa kamar inda ka san matafiya suke tafiya ne to wurin tun kamar irin lokacin annabawa wurin da suka gani sun gaji sai su haje a hayari a wurin
su yada zango
gaskiya a wannan wurin suna nan da suka zuba a yanzu muna da sanin cewa a reporter da na samu suna da daban da ya kai wuri uku muna kuma kyautata zato a daba daya din ma akwai Boko Haram
mutanen yankin na Alawa na koken cewar abinci ma na gagarar su a halin yanzu to kowane mataki kuke dauka
a gaskiya ba karamin aiki ba ne. Dalili ne wanda ma suka yi hijira suka dawo daga wasu wurare suka zo suka zauna a kuka, suka zauna a gwada. Gaskiya ana kokarin amma su ma ba su riga sun wadatu ba. To wanda su ma sun bar garin wani, sun dawo garin wani ba su riga sun wadatu ba, kana gani yaya za a yi da su balatana wanda su suna na garin su. Ka gani lamarin sai dai addu'a, sai dai mu neme Allah ya ji cewa cikin lamarin tsakani da Allah. Akwai ranar da ma aka sa su taliya su a dinga makroni su a jeje su ma wannan wurin wallahi tamkai can da suka kona wannan mota. To ka gani kuwa ce kuwa so kama abin ta ce za kai mutu ba karamin bala'i bane. Duk abin da mutum yake yi ya tuna gobe kiyama. Dan ni ban ga riban lamarin ba. Amma a ce alil mutali ni kiyama ni ne nayi mutu laifi. To ai ba yi a ba abin to ta tu a za ce ni a za ce fansa a wurin mutane ba ni me ne ni a doki fansa mana. To in ma manya ne suka yi laifi kuma Allah ya sa manya na nan menene zai sa ba za dukkan manyan ba. Sai dai ana zuwa na kakkashe mu talakokin ne. To gaskiya ina kira gare su don Allah. Amma babban mutum ne suka kama ko ni ma suka zo suka kama ga laifi na yadda na doki fansa ma a kashe ne din goma a da ta kama talakokin mu ana ta kashewa don Allah muna kira gare su yi hakuri ne mu mutanen mu suka yi na daji da suke wahala suna numa ne ai dalilin da ya sa alawa ma ba su bar alawa ba goma yunwa ya zai kashe ka cikin gari goma gaskiya bandi zai su kashe ka inda akida mu gwarawan mu yake kenan gaskiya wai goma ka zo garin wani ka zo yunwa ya kashe ka wallahi sallah goma ma maciji ko wani abu ya kashe ka a tsarin ka ya ci muka so bari ya ce yayi gudu hijira ya je yin wai kashe shi a wani wuri wallahi sallah goma ma wani mutum ne zai sa mai bomu ya mutu ya fi so haka.
Honorable Akilu Isiyaku Kuta shugaban karamar hukumar Shiroro dake jihar Naija. Masu sauraro duka da wannan muka kawo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron wannan shiri mai tarin albarka na da dangare wanda gidan radiyon sashin Hausa na muryar Amurka yake kawo muku. Yau shin za mu ci gaba da tattaunawa ne da Alhaji Salim Shaba kan tarihin birnin Douala a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Mai martaba, gashi yanzu Douala ta zamto babban birni wanda ko a duniya ma ana labarinta
da kyau ko
gashi ba abin da yake gudu a birnin sai kasuwanci ga kuma yadda kayayyakin kasuwanci ke zuwa daga kasashen Turai musamman a wannan gabar teku wanda yake babu irinta a nahiyar Afirka ta tsakiya kenan ko wato yanzu me zaka faɗa akan yadda al'umma suka yi dafifi a wannan birni domin tafiyar da harkokin kasuwancin su.
Alhamdulillah muna raye yanzu babu don ba mu san abin da zai faru ba mu mutu ba yanzu dai abin da yake a bisa dukan hakika ka san babba ku da yawa a zaman da nake maka magana nan muna kanana kabilan da muka san suna nan ana akwai Sara akwai Senegalai
Sara wanda suka fito daga Chadi kenan
daga Chadi
akwai kuma mutanen kasar Senegal
akwai mutanen
Senegal
mutanen Senegal suna nan har Bajiyam yana aiki suna aikin baradi akwai takarda da ake zuwa ja karbo takarda sannan ka je ka sai baradi a wurin auren Bajiyam mu muna yara zamanin ba a aikan mu sai dai mu je an kawo baradin duran da aka yi mu zo mu sai shi kuma muna gani da yawa daga anguwana ana zuwa domin ni anguwan Yarba nake a can na girma to
kana jin yarbanci ne
ina jin yarbanci
to mai martaba bayan an yi waɗannan abubuwa gabaki da yanzu gashi da muka duba mutanen Afirka ta yamma musamman a ƙasar Najeriya
haka
za mu ce kamar wanda ake kiran su Inyamurai
haka
anan an bi kiran su Biafra ko
haka
yawa da sauran dai kabilu
haka
sun yi suna kakure da kasuwancin su a wannan kasa wanda ta yi iyaka da kasar Najeriya
haka
ya kake ganin wannan abubuwa a yanzu haka wajen da ke tafiya.
To abin da nake gani wato ban san yadda zan juya ba saboda su mutane ne masu fahimta masu haɗa kai bakin duk abin da za ka yi da su in dai ka taɓo harkan dukiyansu to wannan ba za ta da kai ba kuma kana da amana za su taimaka maka to contrairement as element da Allah hada mu da su anan wanda suke su in yana son abagunka zai ma duk abin da kake so zai zo gabanka da gwiwa amma in ya samu kuma magana a kare
zai gama da kai
magana a kare
to yanzu akwai wadansu matsaloli da yake addaban al'umman ku ne tunda ku ne shugaban jagororin al'umma ne
eh to
akwai tsakaninku da gwamnati ko kuma da su ainihin yan kasan
kasan a bisa dukkan gaskiya mutumin da yake da biyayya ma gwamnati masarauta ma ba irin Bahaushe wallahi in aka ce an riga na da sarki na da izini ya komai shi Bahaushe na sabi ne kawai abinda Bahaushe baya so shine kada kana shi addinin sa kada kana shi kasuwancin sa fakat ka gane to ka ji abin da ke yi kenan amma ba don haka ba wadannan kabilan da muke magana akan suna da hada kai da gaske
to mai mata ba ka zauna kuma da Yarbawa wanda yake duk makwabta ne na kasar Cameroon da Nigeria wani ne zama kai da su
mun yi ne kusan ce maka gidanmu a can maiki tasowar Yarbawa na kasuwar Yarbawa nan duk inda kasuwar ne yake yanzu gabaki ɗaya kasuwa ka tashe mu da mu da Yarbawan da waye ma duk aka taso mu aka ce duk ku koma da samu ne iyayenmu suka taso suka dawo ka gane to sai saura kuma ba mu da wani katabus abin da zamu ce sai dai nan amma da muka zo nan mun zo mun samu fili gashi nan illa masha Allah ba mai shi sai gwamnati mai cewa ita take da fili ai filin gwamnati ne wannan kuma zance ne kawai domin ko zamanin kafin mulki ma ya zo hannun bakaken fata to muna nan anguwan nan
wato an yi zaman arziki
a zaman arziki domin Yarbawa da suka tashi sun rabe sun koma gefe ɗaya haka suna nan kasuwan Yarbawa an fasa sun koma gefe ɗaya sun saura da su da Beninuwa da mutanen Dawome
kasan wanda dama duk a
al'adun su duk ne yauwa
kuma yarbancin masu
kiyaye yauwa suna jin yarbancin
to mai mataba bayan an yi wannan zaman sannan daga bayan nan ya kuke ganin yanda baki suka kokoko karbi baki sauran waɗanda suka shigo wannan dominion gwala
haka yake a gaskiya zanga maka sha'anin baki tun muna taryan su wallahi har yanzu mun yanda taryan su domin kowa ma ya ga dama zai zo wala zai iya zuwa ta inda ya ga dama tun da yake hukumar namu ga inda suke ko ta yayin ya ga dama ce zai zo ba zai zo saboda haka abin tana ce maka an yi amfayin mana an sha kanmu da kashe yanzu nan aka ce za a cire Bahaushe ainihin asalin Bahaushen nan da baki da suka zo ai sun ninka mu ba za mu iya ko kusa da su ba za mu iya wurin ba
amma ai duk cikin al'amuran siyasa da sauransu an ba ku dama
da kyau ko wannan daman da aka bamu ai ba dama bane sosai saboda inda kaman mun lakanci cewa karatu na turanci abu ne wanda zai taimaka mana gaba da mukamin mu ya wuce haka
to amma ya kaje ganin a yanzu tunda an koma ana karatun
boko to ana karatun ai masu karatun ba su girma ba tukun
yanzu ba su girma
ba tukun suna nan suna masu kokari suna kokari amma kuma a bisa dukkan halama wato ɗan mata sun fi karatu
mata
sun fi karatu
wani shawara zaka ba wa al'umman da kake tare da su a wannan anguwar kuma a wannan gari
na shawaran da zan bayar a nan na gode maka da ka zo ka yi min tambayoyi akan abubuwan da na sani wallahi shine ya kamata mu yi ɗan mara da kyau mu kula da gabanmu domin mu muke yakan kanmu da kanmu mu yi fada tsakaninmu mu yi gaba tsakaninmu ni ban ga mai muke nema ba in ka je abu ya san Bahaushe to dan masa Bahaushe na bayan abun da yake faruwa kenan to wannan saboda me kaje a saboda me
to a ta bangaren ilimi da kuma zamantakewa me zaka fada
ta bangaren ilimi alhamdulillah muna kokari yanzu muna kokari amma dan Allah dan Annabi abun da zan fada shine masu kudinmu dan Allah dan Annabi su daina fataka da kudi a inda ba a da bukata kudi na da kyau in ka neme shi Allah ya baka to amma kai sadaka ko kuma ka taimaka ma marayu domin marayu ne su za su taimake ka gobe ka taimaka ma marayu ɗan mata kuma su daina zancen wani zancen za a yi aure a yi ta sha'anin bikin nan a yi ɗiɗiɗiɗo
a yi a tashe ko
ba man da wannan don Allah don annabi a manta da wannan domin a yanzu yarinya da za a aurar a koran da suke ɗaukan niyya su yi yayi iri hudu yayin nan ko ba a tamfa mai araha ba
to sannan wannan birni wani fatan alheri za ka yi masa
fatan fatan da nake ma alheri Allah kare mu dukkan sharri addu'a da nan Allah tsare mu Allah tsare mu bunjiji Allah ya taimake mu Allah ya sa mana Allah ya sa albarka a garin nan dama Allah ya sa albarka albarkan ne ake zuwa nan a zo a nema a tafi a je a raya wani wurin amma mu din nan da muke nan wallahi ba wani abu sai dai alhamdulillah mun gode ma Allah tun da yake ba da ke ka ba ba hana ka kuma abinci ba ka gane to alhamdulillah amma ba haka ba abinda muke gani yara kanana sun yi karatu sun suka fito makarantar nan fa ba wasa da sun samu aiki magana kare kwana kadan zaka ga kai ka zama kamar yaron sa
wato ba sa
tausa ba ba sa
kuma da masu sauran wannan shiri misali albarka na da dangari mun zo kashin wannan shiri kenan tare da shi mai martaba Alhaji Sale Shaba ɗaya daga cikin sarakuna a birnin Duwala kuma shugabanni na kungiyoyi wadanda suka yi aikin ku zo mu gani tun tali-tali muna fata cewa ba ku ci gaba da bibiyan mu musamman a shafukan mu na sada zumunta Facebook VOA Hausa ko kuma ta bangaren Instagram namu sannan kuma za ku iya bibiyar mu ta Twitter da kuma dindindin mu na watsa labaru insha Allah za ku ji wannan shi mai tarihi baka wanda ni Muhammad Awal Garba na jagoranta a wannan lokaci da wanda ke ce da ku mu zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.